sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki nake kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 22 ga watan Disamba shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu gwamnan jihar Borno Baba Gadan Umar Zulum ya ce jaban sojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar. Kungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance ayi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwarinsa Pfizer suka yi. Kanin zababben shugaban Amurka Joe Biden ya karbi allurar rigakafin COVID-19 akan talabijin kai tsaye a jiya Litinin domin nuna wa Amurkawa cewa maganin ba shi da matsala.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya tana cikin daji tana farautar yan bindiga.
The pursuit of this bandit is still ongoing. We will not allow them to regroup.
Sojojin suna can suna farautar yan bindiga dadi da suka sace daliban sakandaren kankara a jihar Katsina.
Haka kuma za a ji cewa majalisar dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2021 sai dai an samu ƙarin sama da naira biliyan 500. Kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gadan Umar Zulum ya ce sojojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci ƙauyen Jakana inda aka kai hari akan matafiya a ranar Juma'a. Aka kashe wasu kana aka yi awon gaba da wasu mutane da yawan su ya kai 35. Gwamnan Borno Baba Gadan Zulum ya yi jawabi a wannan rahoto da Haruna Dauda ya aiko mana.
And it is also very annoying to note that these atrocities are being committed between Jakana and Auno, a distance of only 20 kilometers. Surprisingly,
yace abin bakin ciki ne a ce ana irin wannan aika-aika tsakanin ƙauyen Jakana da Auno, wanda tsakanin su bai wuce kilomita 20 ba. Kuma abin mamaki, muna da brigade commander a Jakana tare da mutanensa, muna da kuma commanding officer a ƙauyen Auno, wanda tsakanin su kilomita 20 ne kawai. Kuma ana biyan su ne don kare lafiyar mabiya waɗannan hanyoyi. Amma ba mu ga hakan ba, kuma maganan gaskiya ba mu ji dadi ba.
The most important thing is that I left my Maiduguri this morning. Along this line, I couldn't see between Auno to Jakana. Single army personnel. Neither police personnel. They are busy collecting money in checkpoints.
Yace abu mafi muhimmanci shine na bar ma Maiduguri yau da sake, kuma akan wannan hanya na zuwa wannan ƙauye na Jakana. Ban ga jami'in soja ko da guda ɗaya ba, ko jami'in 'yan sanda. Suna nan kawai sun dukufa wajen karɓan kuɗi a wajen mabiya hanyar, suna kuma cin zarafin mabiya hanyar da ma mutanen da ke ƙauyuka.
Federal government and indeed the Nigerian army has to listen to the voice of the Nigerians.
Yace gwamnatin tarayya da jami'an sojan ƙasar dole ne su saurari al'umma da maido da zaman lafiya da lumana a Nigeria. Ganin cewa akwai mutanen da suka samu suka tsere an dai an tafi da nasu, kamar yadda wannan malamin ya shaida manema labarai lokacin da aka tare su a wannan hanyar da kuma aka tafi da yar sa cikin sa yana ji yana gani.
Second one sai mu ne, sai muka juye moto, sai wanda muka bar su baya din sai suka fara bude mana wuta. Direba ya gagara gudu sai ya shiga daji, sai muka bude buti muka fita ta wuri. To matan da suka shiki da yaran da suka yi shiki mun san ya ba muka gudu a daji sai haka muka shira a tsakani Mauno zuwa Jakana. Muna moto da yaran ya sa ita ta bude kofa wurin ta zauna wurin conductor ne, ta bude kofa din ta gagara budewa ne, sai muka fita muka bar ta, sai sun same ta. Na gudu na je daji ina kwance ina gani suka cire yata, sai suka sa moton hilon su sai suka tafi. Muna da tada gwamnati ya taimake mu da wannan abubuwa da ke faruwa, a sa kwazo ne, za a sa security men.
Sai da hari zuwa wannan lokaci babu abin da jami'an tsaron suka ce game da wannan hari, musamman ma na irin waɗannan hare-hare da akan kai kwanakin nan a yan baya-baya. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ito madalla a gaida Haruna Dauda. Kungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance ayi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwarinsa Pfizer suka yi, yayin da Amurka ta fara raba maganin COVID-19 na biyu da babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Moderna ya yi. amincewa da yin amfani da maganin Pfizer da BioNTech da hukumar zartarwar Turai ta yi a kasashe 27 da kungiyar na zuwa dai bayan da hukumar kula da harkokin magunguna a Turai ta ce rigakafin yayi daidai da matsayin inganci da kuma kariya. Shugaban hukumar zartarwar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce an shirya raba maganin a ranar Asabar, inda za a fara bada maganin a ranakun 27 zuwa 29 ga wannan watan Disamba a fadin kasashen nahiyar Turai. Ta ce wannan wata hanya ce mai inganci da za ta kawo ƙarshen shekara mai tattare da kalubaloli kana za mu kawo ƙarshen COVID-19 da coronavirus ke haddasawa. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya karbi allurar rigakafin COVID-19 akan talbijin kai tsaye a jiya Litinin domin nuna ma Amurkawa cewa maganin ba shi da matsala. Matarsa Jill Biden ita ma ta karbi allurar rigakafin sa'o'i kafin Biden a wannan asibitin da ke kusa da gidan ma'auratan biyu. Wasu shugabannin Amurka sun karbi alluran a makon da ya gabata, waɗanda suka hada da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell. Shugaban Amurka Donald Trump da aka taba kwantar da shi a asibiti da cutar coronavirus a cikin watan Oktoba bai nuna lokaci da yake so ya karbi magajin ba.
An jima kaɗan Baba zai sake dawowa da labarai. Kafin nan, hedikwatar sojojin Najeriya ta ce dakarunta na cin cikin daji na farautar 'yan bindigan nan da suka sace ɗaliban sakandare na ƙanƙara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
The pursuit of this bandit is still ongoing. We will not allow them to regroup.
Babban Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai ke bayyana cewar sojojin suna cin suna farautar 'yan bindiga daɗi da suka sace ɗaliban sakandaren Kankara a jihar Katsina. Ba kuma za a bari su sami sukunin tattaruwa a wuri guda ba. Wannan shine umarni da na baiwa runduna ta 8 da kuma takarun exercise Sahel Sanity da yaki da 'yan bindigar. Dole ne za mu mamaye dukkanin wuraren da miyagun nan ke laɓewa cikin dazuka don mu zakulo su mu gama da su baki daya. Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai kazalika ya kara wa'adin aikin dakarun na exercise Sahel Sanity da ke yake da 'yan bindigar ya zuwa watanni ukun farkon shekara mai kamawa.
Exercise Sanity, as you all know, we initially had the conception to
aikin dakarun exercise Sahel Sanity tun farko an tsara shi ne na wata daya zuwa biyu, amma saboda abubuwan da ke faruwa aka tsawaita shi har zuwa ƙarshen wannan wata. Ganin kuma in mun gusa 'yan bindigan nan ka iya bullowa, a don haka mun kara wa'adinsa har zuwa wasanni ukun farko na shekara mai kamawa, kuma za mu ƙaro gangankon sojoji da kayan aiki. Mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu na daga cikin ƙwararrun da tun farko suka daɗe suna kiran da amame wannan daji.
Dama mun daɗe muna ya kira ga ita rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro su yi amfani da fasaha na'ura da misali wannan jirgin da bai da matuki wanda ake cewa drone. To akwai wurare da yawa wayanda duniya sun yi amfani da shi wurin irin wannan aiki na sa ido, kuma mun ga amfani. Sannan akwai tauraro na sama abin da ake cewa satellite, shi ma ana yin amfani da shi.
To ko kalun wa'adin na dakarun exercise sanity ka yin wani tasiri a wannan yaki da 'yan bindiga? Wing Commander Musa Isa Salmanu wani jami'in soja ne a rundunar sojan Najeriya.
Shi soja ba a yi shi ba don irin waɗannan aikin na dindindin. Akwai abin da ake ce ma faces a cikin kowane operation da ake yi. Akwai face ɗin da yake ba lokacin soja ba su zo ba. Akwai face ɗin da soja za su zo. Akwai face ɗin da kuma dole soja su janye saboda jami'an tsaro na daban, wato 'yan sanda da civil defense da sauransu za su shigo su ci gaba da aikinsu.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga babaya dawo da labarai.
Tattaunawar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta cika bakarkashin matsin lamba a jiya Litinin, yayin da rikice-rikicen sufuri da bullar sabuwar nau'in coronavirus mai yaduwa cikin sauri ya haifar a Burtaniya. Lamarin da ya rufe kokarin cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Saura kwanaki 10 kacal a shiga watan Janairu da suka rage wa Burtaniya ta fice daga kungiyar kasashen turan da kuma kasuwar bai daya. Begin cimma wani sabon shiri ya ci tura saboda lokaci da aka kayyade ya riga ya wuce. Masu tattaunawar tarayyar Turai da Burtaniya suna nan a Brussels kan tattaunawa ta tsaya a yayin da ake tattauna batun yancin masuntan Turai za su iya shiga ruwan Burtaniya da ba wasu batutuwa da adalcin kasuwanci. Lokacin da Majalisar Dokokin Turai ta kayyade da ke karewa ranar Lahadi ya kare ba tare da cin mai yarjejeniya ba, inda 'yan majalisar ba za su samu lokacin da za su iya tabbatar da wata yarjejeniya ba kafin ranar 1 ga watan Janairu. A ƙarshe, ajiyar Litinin ƙasar Pakistan ta gargaɗi India da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja, tana mai cewa wani matakin soja ka iya kai ga ramuwar gayya da a ƙarshe zai iya zama yaki tsakanin ƙasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin Asiya. Kashedin da ministan harkokin cikin gida Sheikh Rashid Ahmed ya bayar na zuwa ne wuni guda bayan da gwamnatin sa ta yi zargi a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga Majalisar Dinkin Duniya cewa New Delhi na niyyar kai hari akan iyaka. Idan ita India ta yi yunkurin yin wata barazana akan iyakar mu, lamarin zai rikide ya zama babban yaki da tarihi ba zai manta shi ba, inji Rashid yana faɗa wa manema labarai a birnin Islamabad. Ita ko gwamnatin India bata ce komai ba game da zargin Pakistan cewa tana shirin kai harin soji akan kasar. Garin Himalaya da ke yankin Kashmir da ake takaddama a kai da New Delhi ke rike da galibin yankin shine ya haifar da yaƙe-yaƙe guda biyu a cikin yaƙe-yaƙe uku tsakanin India da Pakistan tun lokacin da dukkanin suka samu yancin kai daga Burtaniya a shekarar 1947.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2021 wanda shugaba Buhari ya gabatar musu a watan Oktoba. To sai dai sun yi ƙarin sama da naira biliyan 500 wanda ya kawo jumlar kuɗin ya kai naira tiriliyan 13 da naira biliyan 588. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani.
Majalisar ta kira kasafin a matsayin kasafi da zai kawo wa al'umma sauƙin rayuwa a yayin da suka amince da kashe naira tiriliyan 3.3 na kasafin kuɗin wajen biyan basussuka, sai kuma naira tiriliyan 4.1 da za a kashe wajen gudanar da manyan ayyuka. Majalisar ta amince da ware naira biliyan 496 ga wasu hukumomin da suka hada da Majalisar Tarayya da hukumar zabe ta ƙasa a matsayin abin da za a fara cirewa daga kasafin. Sanata Barau Jibrin shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a Majalisar Dattawan.
Na farko dai a harsashen da aka yi na kuɗin shiga, saboda ana ta tunanin cewar za a samu wato tashin cutar COVID wanda sai shafi tsarin arziki, saboda haka sai ya zama na wato harsashen da kuɗin shiga sai aka yi ƙasa da shi. Daga bisani fadar shugaban ƙasa wato maganar zartarwa ya kawo buƙatar bada kuɗi biliyan 365 saboda a sami hanyar taimakawa ko a faɗaɗa a tsarin nan na tallafawa wato waɗanda sun tsananin talauci, to waɗannan abubuwa sun janyo an samu ƙari.
To na tabbaci zaka ba mu cewa wannan kasafin zai tafi kafada da kafada ga na shekara 2020.
Wato abin da ya faru kasafin kuɗin da aka yi na shekara 2020 an samu matsalar aiwatar da wannan kasafin kuɗi, musamman ta bangaren wato gina ƙasa, wato manyan ayyuka kenan, saboda wato cutar COVID-19 inda aka rufe ko ina ma ya zama ba aiki. To sai ya zama na an zo ƙarshen shekara ga kuɗi an bayar amma ku ba damar aiwatar da ayyukan da ake sa a wurin. To shi yasa muka amince kan cewa ja abin ya kai wato watan uku wato March kenan.
Shi kuwa sanata mai wakilcin Katsina ta tsakiya Kabir Abdullahi Barkiya ya ce wannan kasafi zai taimaka wajen farfado da ayyukan yi da zai sa matasa su dogaro da kansu.
Yadda wannan kidnapping da ake yi zan ce kusan yana da alaka da talauci, domin in mutane kowa na da aikin yi ya san ga aikin da zai samu abin da zai ci. Amma idan za a ce kowa mutane su shiga cikin daji suna tsaye, in ka lura ai suna fatan mutanen da ana ba su kuɗi, kamar in suna da sana'a suna samun kuɗin da za su ci abinci su ci da rayuwarsu, wace sai ya zama cikin daji kamar dabba. Don saboda haka muna fata insha Allah kamar yadda muke fatan ne zama alheri ga duka kasar baki daya, yanzan kuma cewa su gwamnati za su dattan da shi insha Allah kamar yadda ya kamata.
A kasafin da shugaba Buhari ya mika wa majalisar an yi shi ne a ma'aunin canjin dalar Amurka daya akan naira 376, sannan gangan danyen man fetur akan dalar Amurka 40. Najeriya za ta hakko mai lita miliyan 1.86 a kowace rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,931,960, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku izo shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da ba ku muhawara akan siyasar jamhuriyar Niger. Suleiman Mumuni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Niger ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya yasa hankalin ƴan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka. Kamar yadda ƴan Niger na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa, haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin ƴan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje, duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar coronar da ta addabi duniya. Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawara da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja.
Jama'a barkanmu da shigowa wannan zauri na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar Niger mazauna Najeriya, ciki ko hadda wanda yake marawa gwamnatin Niger baya wanda shine ma shugaban matasa na Najeriya na jam'iyyar PNDS tarayya. Sannan muna tare da shi Abubakar na mata wanda shine sakataren yan jam'iyyar Lumana anan Najeriya. Me za ka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaben zuwa?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah Nasiru Bakari, kuma ina godiya ma VOA da suka gaice mu don mu zo mu faɗi ra'ayin mu da ganin mu akan siyasar Niger. Na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka bada haɗin kai na bangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azzaluma.
Me kake nufi da zayyana gwamnatin PNDS da azzaluma?
Abun da sa nace zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba, saboda gwamnati tana tafiya akan turba na demokratiya. Shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne, duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani. To su suna abubuwan nasu kuma a rufe, ba sa bar mutane suna gani. Sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kame nasu, kuma ko ya yi laifi sai su tashi hammata su boye alhali kuma ya yi laifi. Amma na adawa ko tarihi sai an ce a kamo shi a nemo shi. Yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu are, akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje, akwai Saidu Bakari, akwai Mala Ari, duk suna aje saboda siyasa. To ire-iren laifin da ake sun aikata kuma akwai wanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu so dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajen su ba abun da ya shafe su saboda suna son wancan gwamnatin.
Azan ji Sani Usman, na san na ga kanka yana motsi dan an ce ko yan PNDS kamar yadda shi Abubakar na mata ya fata cewa gwamnatin ku azzaluma ce ya fata, wani mutum za ka mai
magana? Na farko dai wannan ya fada ra'ayinsa sakamakon cewar dama shi ya abuce mamu tana adawa, duk abin da ya ga dama zai dauko na rikon siyasa shi in bani dama shi in bani shi, da haka wannan ra'ayinsa ne fada ba gaskiya ba ne. Ba na tunanin cewar gwamnatin Muhammadu Isu tana in bani da nan dama, saboda dama ya kamata ce duk wanda ya yi a cikin kasa a kama shi. To kuma in ke tunanin cewa lallai mutanen sun aikata da shi ne dalilin da suka iya sa gwamnati ta kama su kenan.
Abubakar kaji.
To a je cikin kasa a tambayin kasa mana suwa suka fi kowa laifi yanzu? Ƴan adawa ne suke yi, ba abun da ƴan adawa suke tunda duk makamai manya-manya duk mutanen su ne kamar Niger kasa wanda ake tunani tana da mutum miliyan 20 ko da indi kuma ashe mutane wanda suke jikinka su kadai ne zaka bar su su ji daji su saka ta suwala ai ba haka demokratiya ba
Alhaji Sani Usman fada mana tunda da yanda yasa na so ta cigaba da mulki menene da wani sako za ku shiga campaign din nan na bana
ito alhamdulillah sakon da zamu shiga da shi dukkan din bana yan kasa je na farko da sun gani a kasa sun gani irin da rawar da shugaban ISO ya taka a Niger kuma da yardar Allah insha Allah wanda muke sahi gaje shi Bazoum Mohamed zai ci gaba dora inda shugaban ISO ya aje da yardar Allah insha Allah
to ba bari mu kuma wajen Abubakar na mata shi Alhaji Sani Usman da yanda sai ya ce an gani a kasa tun da an gani a kasa su komi za ku
wahala mun ganta da kai duk Niger an san tun da in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Yamai zaka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a Agadez zaka zo Tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga Agadez ka je Kaya Aulet haka nan kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da dan takara tun kwanakin baya da nabi mai girma Salu Jibo yayi wannan kongre nasu gaba dai su rikice yanzu ko kowa za a yi nadan nan da suka so su yi wani karbo min mulki in ka bani zan rike shekara 10 in na saka zan baka kai ma ka rike shekara 10 ka zo ka ba dana shi ma yi shekara 10 haka nan kullun nan ba za a yi ta a Niger ba Niger kasa ce wanda Allah ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da maza masu kokari wanda suka san siyasa kuma in Allah da zamu musu blocking zamu musu get ba za su yi tsallaka ba mulkin tarayya shekara wannan na Isufu an gode ya gama shikenan amma ba maganan tarayya kuma daga 2021 zuwa sama ba maganan tarayya an wuce wannan wurin sai wata sabon jam'iyya kuma za ta zo ta kafa tarihi naka kuma jam'iyyar ita ce Lumana ta Solution San Muhammadu insha Allah
Alhaji Sani Usman an ce kun shi Abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da Salu Jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan malaka ce yana adawa ne
shi wannan ya fada ra'ayin sa ne to shi na magana Salu Jibo da yake magana wannan lalle Salu Jibo shiye-shiye zabe aka zabe haka ne tabbas amma banda haka ba su wani ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa insha Allah ba za a san majito ba sai ne ta kare insha Allah in lokacin da nuna in har da fam
menene shi yasa Bazoum Mohamed din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan yankunan yankunan Niger.
Eh alhamdulillah Bazoum birnin da kauye ya samu karbuwa a Niger. Fatan muke yi Allah ya kai mu lokaci.
Ko da ke Alhaji Sani da yake wata gil bangaren gwamnati kike shi yasa in kalmomin ka kadan ne ba sa yawa. Bari mu sake koma wajen shi Abubakar na mata ya faɗa mana. Ga dai dan takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirin ta a wajen zabe ana yin shekaru da dama Muhammad Isubu ya hau mulki bayan shi baya ita takara sau da dama kafin Allah ya bashi wannan ya nuna yana iya yiwuwa komai zai iya faruwa kina a wannan zaben to yanda za ta iya zan cewa ko kuma yan adawa za su iya yin wani abu a duk matsalolin Afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hamata
yana da wuya cikin wasu ƙasashe inda dawon nasu bai ƙaryo kamar Niger amma Niger alhamdulillah muna da jagoran adawa wanda namiji ne jajirce a kan kafan shi yake tsaye kuma ya san yadda za a yi tackle mutum ya faɗi kuma mun gwada musu ba so ɗaya ba so biyu ba kenan maganan su wuce su zarce ba magana yanda na faɗa na farkon nan nace maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokaci ne kuma haka ne saboda me Niger dole jam'iyyun nan jewa suke suna nan kuma kowa yanzu ya daraja ce zai nemi shugabancin kasa an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma amma maganan tarayyan nan ita in ba kyalba sai mun same ta wajen 10
Sani Usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila tabu ta kare wannan karan jamhuriyar Nijar wata sabuwar jam'iyya za a sake samu za a yi sabon lali.
Azubu kamar yadda ke gama ɗin nan duk wannan maganganu da yake yi na maganar cewa tarayya ta tsagare tsagare lokacin muke shira. Insha Allah kuma mun sani shugaba Isu ya gina Nijar a yanzu haka. Yannan kuma muna son magajinsa da yarda Allah inda ajiye zai cigaba da gina Nijar. Kuma abin da ke kara gaya ma cewa ƴan ƙasa a Nijar sun san cewa irin halin da Isu ya sami Nijar kuma irin halin da ya kai Nijar yanzu a ciki. Kafin sai mu ce alhamdulillah mu ma Allah godiya.
To madalla masu sauraro nan za mu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elikaya da bakinmu Alhashi Sani Usman na PNDS tarayya da Abubakar na mata na Model Lumana dukkan su ƴan Nijar mazauna tarayyar Najeriya sai jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai anjima.
Madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice.
To Sarbilo a takaice gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce sojojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar. Gwamnatin ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci kauyen Jakana inda aka kai hari akan matafiya a ranar Juma'a aka kashe wasu kana aka yi awon gaba da wasu mutane da yawan su ya kai 35. Kungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance a yi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwararsa Pfizer suka yi yayin da Amurka ta fara raba maganin COVID-19 na biyu da babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Moderna ya yi. Amincewa da yin amfani da maganin Pfizer da BioNTech da hukumar zartarwar Turai ta yi a kasashe 27 na kungiyar na zuwa ne bayan da hukumar kula da harkokin magunguna a Turai ta ce rigakafin ya yi daidai da matsayin inganci da kuma kariya. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya karbi allurar rigakafin COVID-19 akan talbijin kai tsaye a jiya Litinin domin nuna ma Amurkawa cewa maganin ba shi da matsala. Matarsa Jill Biden ita ma ta karbi allurar rigakafin sa'o'i kafin Biden a wannan asibitin da ke kusa da gidan ma'auratan biyu. Wasu shugabannin Amurka sun karbi alluran a makon da ya gabata waɗanda suka hada da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell. Shugaban Amurka Donald Trump da aka taba kwantar da shi a asibiti da cutar coronavirus a cikin watan Oktoba bai nuna lokaci da yake so ya karbi maganin ba. Tattaunawar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta cika bakarkashin matsan lamba a jiya Litinin yayin da rikice-rikicen sufuri da bullar sabuwar nau'in coronavirus mai yaduwa cikin sauri ya haifar a Burtaniya. Lamarin da ya rufe kokarin cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Saura kwanaki goma kacal a shiga watan Janairu da suka rage wa Burtaniya ta fice daga kungiyar kasashen Turan da kuma kasuwar bai daya. Begen cimma wani sabon shiri ya ci tura saboda lokaci da aka kayyade ya riga ya wuce. A jiya Litinin kasar Pakistan ta gargadi India da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja. Ta da mai cewa wani matakin soja ka iya kai ga ramuwar gayya da a ƙarshe zai iya zama yaki tsakanin kasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin Asiya. Kashedin da ministan harkokin cikin gida Sheikh Rashid Ahmed ya bayar na zuwa ne wuni guda bayan da gwamnatin sa ta yi zarge a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa New Delhi na niyyar kai hari akan iyaka.
Masu raro anan mai ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kafin mu sallama bari mu ce sabon waziri mai kanu rigi na Abuja Alhaji Galtuma Barde da aka yi masa a babban birnin tarayya. Allah ya kai riko ya sa a gama lafiya. Haka kuma muna ta Alhaji Muhammad Yakubu mai jama'a Gumel murna auren ƴaƴansa Abdulrazak Muhammad Yakubu da amaryarsa Fatima Hussein Idris. Sai kuma injiniya Bashir Abba Ahmed da amaryarsa Maria Hussein Idris wanda za a yi rana Asabar a gidan Matawar Lankumel da ke kofar Arewa da karfe 2 na rana. To Allah ba da ikon yi lafiya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ta na gabatar da shirin da kuma Tifahiru Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi da Hashim Gumel da Nishida na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.